Daga murya Amurka a Washington DC.
Jama'a masu sauraron mu, assalamu alaikum. Barkanku da sake kasancewa da mu. Shirin yau da gobe kuke sauraro shirin matasa ta kanin sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 25, 31 da kuma 41. Masu sauraron mu a birnin Yamai na Jamhuriyar Nijar kuma suna iya sauraron mu ta VOA Africa mita 102.5 zangon FM. Sai kuma wasu tashoshin na zangon FM da suka hada da Radio Amfani, Sarauniya da kuma Niya. A can kuma sun kasar Ghana kuma ana iya sauraron mu ta Alpha Radio. Za kuma iya sauraron mu ta adireshin mu na yanar gizo a www.voahausa.com. Sunana Aisha Muazu. A yau Litinin, shirin yau da gobe zai yada zango a Najeriya tare da wakiliyarmu Rukayya Basha. To sai a sake gyara zama, a ci gaba da sauraron shirin yau da gobe.
So haka yake masu sauraro a cikin zauren namu yau za mu tattauna ne kan abin da ya shafi matsalolin da ma'aurata suke samu a cikin gidajen aurensu. Ke ce kika dauki shekara daya, shekara biyu, kai har sama da shekara biyar da ke da saurayinki kuna soyayya, sai Allah ya rufa muku asiri kuka yi aure. To kun yi shekara biyar kuna soyayya, ba a samu matsala ba, amma daga shiga gidan aure kuma cikin wata biyu, wasu ma sai an dage ake kaiwa wata biyar ko shekara daya kafin a fara samun matsaloli. Wasu ma cikin wannan wata biyan ma sai kaga har an yi auren, har an rabu ba tare da an samu abin da ake so ba. Shin masu sauraron mu, me isa ma'aurata a wannan zamanin ba sa yin hakuri da juna, ba sa wato nuna ma juna cewa fa auren ga sai hakuri? To abin da zamu tattauna kenan kan abin da ya shafi zamantakewan mu ta yau da kullun.
Kana masu sauraron mu, zamu leka inda zamu hira da likita da zai bayyana mana ko ya bamu shawarwari kan amfanin kayan marmari da kuma dabino a jikin dan Adam a daidai wannan wata na Ramadana da muke ciki. Daga bisani kuma sai mu sake garzaya fagen kwalam da makulashe, mu ji me bakwar mu za ta girka mana a cikin zauren. Ba sauraro sai ku biyo ni domin jin yadda tattaunawar zai kasance. Sunana Rukayya Basha.
Gifted and safi, Ramadan Mubarak, holy records. رمضان بك أرجي لقاء قرب ربي بك روحي وقلبي قدس
ya sunan bakin namu na yau.
Sunana Amin Ibrahim Hassan.
Yusuf Yakubu Gabasawa sunana.
Ummi Shatima Gombe sunana.
Sunana Suraya Usman Shinkafi.
To haka yake, Aji Aminu, in na fara da kai, kamar yadda na faɗa a cikin shimfiɗan namu, akwai mace da namiji sukan ɗauki shekaru biyu ko uku ko biyar suna yin soyayya ba tare da an samu matsala ba. In ma an samu matsalan za ka ga cewa ba a ɗaukar lokaci ake shirya juna, ko ka ga shi ya marairace yana ba ta haƙuri, ko ita ma dai ta marairace tana ba shi haƙuri. To amma kuma sai ka ga an zo an yi aure, an kashe kuɗi, an yi shagulgulan biki, kwata-kwata ba za a wuce wata biyar ba, in an yi nisa shekara ɗaya an rabu. Me yasa hakan ke faruwa?
Hakan yana faruwa a bisa dalilai da yawa. To amma ina ganin abu na farko shine ya kamata mu san cewa dama zo mu zauna zo mu saba. Lokacin da ba a tare, ina na tabbatar da cewa akwai wasu halaye waɗanda dukkan bangarorin wala macen ko namijin suke boye ma junan su saboda gar a samu matsala, kuma kin ga akwai rata. To wannan ratan shi yake sa ba a zauna tare ba, ballatana har a san aibin juna a samu matsala. Sannan kuma bugu da ƙari da wannan boye asalin hali, ke halinki akwai waɗanda kike bubboyewa wanda bakiya so ki nuna mani, ni ma akwai. To lokacin da aka zo aka zauna wuri ɗayan nan, so lokacin ne asalin halin mutum na dukkan bangarorin yake fita. To a yayin ƙoƙarin samun sasantawa da fahimtar juna wanda Bature yake kira compatibility, to a yayin wannan lokacin ne ake samun matsala. Sai kiga akwai wasu abubuwa a matsayinki na mace nawa wanda baki na amdi shi ba, wanda bakiya so, ni ma akwai wasu naki halayenki wanda ban yi na amdi shi ba, wanda ba na so. Baya da haka kuma akwai rashin haƙuri. Dole ya kamata ya kasance ma'aurata da suka yi aure a bisa soyayya san cewa lokacin da suka zo gida ɗaya a matsayin mata da miji, akwai buƙatar fahimtar juna da yin haƙuri da juna. To wannan ba zai faru ba har sai in akwai tattaunawa, bi ma'ana communication tsakanin juna. Ni in gaya maki abin da nake so da abin da ba na so, kike gaya mani abin da kike so da wanda ba kya so, domin mu fahimci junanmu. Sannan kuma a aje yaudara a gefe, mutum asali ya fito da asalin trusef nashi, kolonsa asali yanda Allah ya isa, domin a fahimci juna. Kuma wannan communication din shi zai sa a fahimci juna. Sannan ba da haka akwai kuma taurin kai da ake samu wasu lokuta ta bangaren matan. Wasu matan ba sa so su yi mubaya'a ma mazajensu a bisa wasu dalilai wanda wasu yana bayar sanasaba da rashin sanin ilimin zamantakewa, musamman na aure ta bangaren macen. Sannan shi kuma namijin akwai shi ma wasu rashin sanin hikimomi na jawo hankalin mace, saboda ita mace kin ga ƴan lallashi ce, na alallashi ta a nuna mata matsayinta, ya kamata ta san me ya kamata ta yi da wanda bata yi kamata bata yi ba. Shin koda ta zo gidanka a misali a matsayin wanda bata san hukunce-hukuncen zamantakewan aure ba, ai kaga yanzu kai ne ubanta, kai ne malaminta, kai ne yayanta, kai ne magabacinta. So akwai haƙƙi da rataya a kanka na ilmantar da ita wayannan ilimin wanda ba ta da shi kafin ta zo gidanka. To wayannan da sauran dalilai wanda zan takaita saboda sauran bakin namu da suke zauren tattaunawa su fa albarkacin bakin su, shi yake jawo matsala.
To a Hajiya Umme, kin ji abin da Aji Aminu ya faɗi game da rashin fahimtar juna da ake yi tsakanin ma'aurata, da in aka yi aure za a ɗauki shekaru ana soyayya, to amma daga sanda aka yi aure kuma shi kenan fa sai a kasa haƙuri da juna. To a matsayinki na uwa, shin kina ganin rashin tarbiyya ne daga gefen shi namijin har ma da ita macen, da kuma rashin a nuna musu menene aure yake haifar da hakan, ko ko menene dalili?
To assalamu alaikum. Wannan magana babbar magana ce. Mutane da dama ana fuskantar matsala a zaman aure. Kai as of recent, kai ma kana gani a jiki kana da waɗanda suke da irin wannan. Muna da maza iri-iri, muna da ƴan mata iri-iri. Tarbiyya na gida yana cikin ɗaya daga cikin damuwan zamantakewan aure. Saboda shi yaro ko yarinya idan yana da tarbiyya, yaga yadda ake yi a gidansu, to ina miki cewa tabbas yaro yana koyon duk abin da ake yi. Zaman aure zaman haƙuri ne, shine babban abu. In ana layi tsakanin saurayi da budurwa, gaskiya ba wai ana sanin juna har yadda ake tsammanin har ai aure bane, saboda kowa yana ɓoye aibin sa ne. Ba wanda zai yadda, saboda ina son ki kana suna, baka son ka gane a gane dai wannan dai gashi nan dai abin da kike yi. To in an zo an zauna tare ana samun matsala, saboda a lokacin hali ba zai boye ba, an riga da an zama daya. Inda mata da dama suna ganin cewa idan ana layi yadda ake treating din shi a layi suke tare da juna suke yi wa juna a layi in an zo gidan aure ma haka za a yi wanda kuma akwai bambanci zaki iya kuna tare da shi ya dan je ya dan ni dan un kwadagonsa ya samu dan abin da yake da shi ya kawo miki gaba ɗaya ma zai iya sacrificing ya kawo miki saboda ya faranta miki rai ya same ki to amma idan an yi aure ba ki san ba hakan zai kasance ba saboda idan an yi aure ana son a yi haƙuri kuma a fahimci juna rashin fahimtar juna da boye abu da ake yi wa juna shike kawo matsala a cikin zaman aure na daya na biyu yarinya zaka ganta tana kwalliya ana layi yaki ga tayi wanka yau ta fita ta sa kaya kaza gobe ta sa kaya kaza in ta shiga gidan aure a lokacin zaki ganta cewa ba kaza ma irinta namiji ko ba zai iya dauka akwai maza da dama ba za su iya daukan wannan ba ko kuma ki gaba ce a gidan su ila an ce tayi kaza ba ta yi ko suna da mai aiki bata iya girki ba bata iya abinci ba bata iya ayyukan gida ba to ana samun matsala da yawa saboda shi gidan aure namiji yana son in yi fita ya dawo ya ga gidansa tsaf-tsaf baki san wa zai kawo ba kuma a cikin ɗan uwa ma baka san waye ne zai zo ya zauna da shi ba girkin abinci da zai iya zuwa kina gidan ku kila wata ran dai an amince miki ki bi shi kun je wani guri kun sai kuna sayan abinci ana ce an dawo gidan aure dole ne ya dauki ya kawo ce fa ne ki abinci in an kawo baka iya ba aure da dama ya mutu akan irin waɗannan domin gaskiya ina da example da wata da aka auro ta misali da aka auro to daga gida daga Gombe ta zo nan an yi auren namiji yana jin dadi suna son juna to amma rana ɗaya sai ce bari abokan arziki za su zo wanda suke aiki za su zo tare su zo su ga amarya a musu abinci sai ji ce fa ne ya dawo ta ya aje abinci a kitchen ce fa ne a kitchen ita ko tana daki an buga mata ta bude sai ta ce yace gashi dan ya kawo ce fa ne the next thing sai ta fashe da kuka tana kuka me ya kawo haka mata iya ba tana ganin wannan abun ba zai yi ba bara ta iya ba sai ce mata baki iya ba sai ta ce gaskiya to waye ke yin abinci da yake yi gida suna da mi musu girki suna da mi musu komai sai ce a kanan ku ai Abuja abinci nawa zamu dinga zuwa muna ci a waje in dai har ba za ki iya wannan abun ba to kin ga an samu matsala
sosai
bare iya ba a ranan in ba haƙuri kana da haƙuri ba namiji yana da haƙuri da kuma sun fahimci junan su ba maimakon shi ya ce to zan san yadda za a yi ko a nemo wata ta zo ta koya mata su yi abin dare sai ya yi zuciya kin san rashin haƙuri kenan sai ya yi zuciya washe gari ya ɗebe ta yi gida dalilin mutuwan aure kenan to soyayyen da aka yi shekara da shekarun nan kin ga ya lalace ya wace ba fahimtar juna a cikin wannan al'amarin saboda in kana son mutum za ka fahimce shi in ka fahimta shi ne ni fa gaskiya ban iya abu kaza ba so sai ya ce to saboda so zai a nemo wanda ta iya a wani guri sai a zo a taimaka mata ta iya su ci gaba da zaman rayuwa to an zo gurin tsafta namiji ya fita mace tana gida ke kina gida tun da safe kina bacci an dawo an same ki kawai wanka kika yi ba shara ba wanke bayan gida kin ga akwai damuwa to gaskiya kamata mu mata mu zama iyaye musamman a gida akwai abu da dama da za ka yi wa ɗanka na gata amma saboda ɗa in ya samu guri da zai zauna shi ne zaman aure saboda ya yi zaman lafiya ya yi zaman daɗi da mijinsa ya kamata mu san yadda za mu ringa koya wa ƴaƴanmu girki da tsafta da kuma iya magana wa namiji ba kawai za ka zo ƙasa ka faɗi magana wa mijinka anyhow ka ce ka yi magana ba sai ya kalle ka wannan wani irin tarbiyya aka baka kin ga babu daɗi a cikin wannan al'amari
To Hajiya Suraya, kin ji bayanin da Hajiya Ummi ta yi mana kan wato rashin fahimtar juna da kuma matsalolin da ake fuskanta a gidajen aure. Me zaki dora kan bayanin da ita ta yi?
To alhamdulillah, assalamu alaikum. To ni dai a nawa fahimtar kamar yadda dukkan uwan nawa guda biyu suka yi bayani boye halaye nan dai da suka faɗi. Yana ɗaya daga cikin abin da yake contributing to matsalar mutuwa aure. Dan ana saurayi da buduwa gaba ɗaya ɓangarorin biyu, kowane bai so ɗin uwan shi ya ga na kasin wani hali nashi mara kyau, saboda ba tare ake kusan koyaushe ba. So wannan abubuwan yana sa in an yi auren sai halayen da aka ɓoye sai bayyana gaba ɗaya, so sai zama na ba su iya tolerating ɗin wannan. Daman tolerance da lack of communication abin nan guda biyu gaskiya suna jawo matsala sosai al'amarin aure. So yana da kyau a fahimci juna, a san kuma a sa ma zuciya cewa rayuwar auren nan gaba ɗaya fahimta ce. In dai aka fahimci juna, in abu ya faru a yi sauri, a ba da dama a zauna a tattauna, a nemi yadda za a yi a gano menene illan abun, saboda a samu a gyara wannan illan. To za a samu cikin yardan Allah za a samu gyara a cikin al'amarin auren. So insha Allah ni dai na fi sa mu ran cewa ɓoye wannan halayen yana ɗaya daga cikin babban illan da yake, ka kuma dole ne dan bayan da za a yi mace ta so namiji ya san duka halayenta, saboda me a lokacin soyayya na ɗiban kowa. Ba za ka so ko yaya ya ga wani abu yanda ba zai so a ce ba zai aure ka ba, saboda kowa na so ne a fahimci juna a kai ga yin aure. Sannan kuma wani abu ɗaya da ni na fahimta cewa idan auren ne ya gabato ya zo, iyaye sun fi mai da kai ga kiran ya mace kawai a zaunar da ita, wai ta ce za a ba shawara akan rayuwar aure. Shi namiji wato shi duk abin da ya daidai ne. So shi ma namiji yana buƙatar a zaunar da shi a giya mai abubuwan da nauyin da ya rataya a kan shi, da ya kamata ya san cewa ita fa wannan auren fa kusan ma addini ne. Za ka je ne ka yi wannan ɗin ibadarka, ya san cewa ga abin da ya kamata ya yi da abin da bai kamata ba. Sannan kuma akwai bambanci na shekaru da dole ne sai ka fita a yawan shekaru. So dole sai ka yi haƙuri, ka yi tolerating wani abubuwa nata.
To haka yake masu sauraronmu, a daidai nan wato za mu dakata da wannan tattaunawar namu, sai ku biyo mu a mako na gaba domin jin ci gaban wannan tattaunawar. Masu sauraro, kada dai ku sha'afa, kuna sauraron shirin yau da gobe ne da ke zo muku daga sashen Hausa na muryar Amurka da ke a birnin Washington DC. Yanzu kuma za mu leƙa fagen wato inda likita zai ba mu shawarwari ko in ce zai mana bayani kan amfanin dabino da kayan marmari a jikin ɗan adam a daidai wannan wata na Ramadana da muke ciki. Masu sauraro, bari mu ɗan sarara kana muka dawo sai mu ɗora da ke da likita.
To my creator, for you my soul and heart has been purified.
So haka yake masu sauraron mu, idan muka dawo gefen wato lafiyar jiki, kuma a yau muna tare da wato wani babban likita ne inda zai gabatar mana da kanshi, sannan kuma ya yi mana bayani kan abin da wato shafi amfanin kayan marmari da dabino a jikin ɗan adam a daidai wannan lokaci na azumin watan Ramadana. To barka da zuwa dakta.
Barka mu. Sunana Dr. Adam Dawud, the founder and chief executive officer for Bioprevision Consult anan Abuja.
To doctor, gashi muna daidai lokacin watan azumin Ramadana and kuma akwai dabino kaman da ake fara buɗe baki da shi. To a matsayin ka na likita, shin wani irin amfani dabino da kuma kayan marmari ke da shi a jikin ɗan adam, idan muka duba cewa mutum zai dauki kusan awa 6 zuwa 8 ba tare da ya ci komai ba?
To masha Allah, ita dabino yana cikin ƴaƴan fruits da akan so ya zama mai buɗe baki da shi, saboda yana da abin da muke kira bulk, wato zai sa ka ji kamar ka ƙoshi. To kuma dabino yana da zaƙi, zaka ji siga-siga, a bakinka. Sannan yana da vitamins, akwai minerals, akwai wannan kuma antioxidant da kan kare mutum daga samun ƴaƴan cuta da kuma gyara garkuwar jiki. To in mai azumi ya yi buɗe baki da dabino, to akwai tabbacin cewa sai fara da stimulating duk na'urori da ke cikin baki har zuwa cikin ciki da hanji su san cewa lokacin buɗe baki ya yi, to sai su shirya su fara fitar da secretions ɗinsu saboda ya yi welcoming abubuwan da mutum zai zo ya ci daga bayan buɗe baki da dabino. So ya kamata kuma a sha ruwa, musamman ruwa yana da kyau sosai bayan an yi buɗe baki, an ci dabino a sha ruwa sannan a ci abinci.
To karkace na katse ka dakta, akwai waɗanda zaka ga da an kira sallah sai su fara da ruwan sanyi, shin ruwan sanyi ne cancanci a fara sha ko kuma ruwa daidai na randa kamar wanda ake cewa room temperature ko kuma ruwan zafi abu mai ɗan ɗimi-ɗimi, wanne ne yafi fa'ida a daidai wannan lokacin?
Gaskiya dai mutum har yayi azumi awa 6 zuwa 8 dole akwai kishi
bushewar makogoro,
bushewar baki. So in har zaka so ka dan fara da ruwa, ya kamata ka fara da ruwa da is room temperature, wato ba mai sanyi ba.
Ba mai sanyi ba.
Domin mai sanyi in ba ka mai da kaliban ka je za ka shashi da garaje zai sa ma ka ji ciwo. Zai sa ma ka ulcer a baharce ko a baki ba makogoro saboda sanyi wata rana zai yi yawa. Amma ka dan sha wanda ke da dumi-dumi-dumi ba dai sanyi ba haka. Lum-lum-lum-lum-lum in ka dan sha da shi kaɗan sannan ka ci dabino yana da amfani sosai.
To kamar ta gefen kayan marmarin da ake faɗa, wanne da wanne a ciki ya kamata a ce mutum ya ci idan muka duba cewa cikin shi ya yi kusan awa 6 zuwa 8 ba tare da ya sa komai ba sai dabino.
To kayan marmarin da ke da ruwa sosai sun fi tasiri a wannan lokaci na azumi. So kamar su watermelon, cucumber, avocado da pineapple, lemu, duk wannan suna da ruwa sosai. So za su taimaka. Kaga in ma ka fara wannan a ƙasa, sai kamar ka fara sha kafin ma ka sha ruwa. Idan ka sha su za ka ji ma zaƙin zai sa bakinka kaga ya zama kamar ko kamar ka lashe siga. To kaga zai taimaka maka sai ka dan sha ruwa kaɗan kuma sai kaga ka samu kamar ƙoshi. Saboda most of them suna taimakawa kaga sun sa ka ƙoshi, ka samu ƙoshi daga cin su ma.
Haka ne. To a ƙarshe wani irin shawara zaka ba wa al'umma kan yadda za su kula da lafiyar jikinsu a daidai wannan watan azumi na Ramadana?
To masha Allah, shi azumi da yake akwai awoyi da aka kayyade da zaka yi su, ni mutum ya san bai da lafiya, to na ɗaya ka je maka ya samu likita ku yi shawara wa irin rashin lafiya kake da shi. Kamar akwai masu HIV, akwai magani da ake sha da safe da yamma, akwai masu ulcer, akwai magani da ake sha watakila ce sau ɗaya za ka sha, akwai masu diabetes watakila ce sau biyu da safe da daddare, akwai masu hawan jini aka sha ko da safe ko da daddare. So ya danganci daga irin ciwon da ke damun mutum ko farfaɗiya. To in dai har za ka yi azumi sai ka samu likita ku yi shawara, likita ke ganin ka dama ya san yadda kake da awoyin da awon jini da su mai duna da ya yi maka da har ya saka a magani ya sani, sai ce to ga wannan magani ka sha shi da asuba, wannan ka sha bayan buɗe baki, sai ka kai azumin ka lafiya ba ta da kowane damuwa ba. So in har likita ya kaide maka za ka sha magani, in ka dai tabbata ka ajiye su ka sha, to insha Allah karin za ka ga cewa komai ya tafi daidai ba tare da ka galabaita ba saboda ciwo da kuma azumi. Amma abu mai muhimmanci kuma shi ne in har likita ya gaya maka cewa saboda yanayin ciwonka ka ajiye azumi ba za ka yi ba, don Allah ka ajiye, kar ka ce za ka yi saboda kana so ka samu lada. Allah ya kawo ciwo, Allah ya kawo ibada. To kuma ya ce in ba za ka iya yi ba saboda ciwo ya ce ka ciyar. Saboda haka kar ka samu kanka abin da zai zo ya zama na cewa ka galabaita babu kyau.
To haka yake masu sauraro, da fatan kun ji daɗin shawarwarin da daktar ya bada a cikin wannan zauri. Da wannan nake cewa bari mu je ga hutun takaitaccen lokaci kana muka dawo shirin da mu zai dora.
Masu sauraro, muka dawo gefen kwalama, kuma a yau muna tare da bakuwar mu wato Maryam Bako, a wacce aka fi sani da Mary Mills, inda za ta yi mana bayani kan abin da za ta girka mana. Ni ta yi bayanin abin da za girka ma har na manta sunan, to amma aka ce wa bakin mai ita ta fi daɗi. To bismillah Maryam.
Assalamu alaikum. Da yau dai za mu yi potato wraps ne. Mai sauki sannan kuma da low budget ne shi ma.
Ma'ana ba za a kashe kuɗi sosai ba kenan.
Eh, haka. Abinda muke bukata da wannan, muna bukatan kwai, muna bukatan flour, muna bukatan dankalin turawa, muna bukatan kayan miya, sai kuma nama, amma wannan optional ne. Shi kenan abinda muke bukata, sai dan suga muke bukata.
To bayan uwar gida ta tanaji waɗannan abubuwan me za ta yi?
Wai da farko zaki samu da kwanki, zaki samu flour ki kaman kofi biyu ko kofi ɗaya ma, depending da yanda kike da san yawan sa. So kaman kofi biyu in kika samu, zaki saka kwai guda ɗaya, sai ki sa kwai guda ɗaya, sai ki sa dan suga, ki sa dan gishiri. In kin sa dan gishiri shikenan sai ki kwaba, ba za ki sa komai ba sai wa'annan. In kina so sai ki dan sa flavor, vanilla flavor din ki dan kadan. In kika kwaba shi, ki kwaba shi ruwa-ruwa kaman zaki waina fulawa. In kika kwaba shi sai ki zo ki fara soya su. Kina
sa shi kwabin kenan.
Eh, kwabin. In kika kwaba shi kaman waina fulawa dai wanda ake yi na yara ko crepes wanda turawa suke yin shi. So zaki dan sa madara sorry a wajen kwabin. Eh, sai ki saka, in kika zo sai ki soya shi kina tarawa. Shi kuma dankalin zaki dafa shi. In kika dafa shi sai ki zo ki daddaka, ake cewa ko mashin,
za a mashin din shi,
sai ki zo ki mashin din sa, sai ki samu albasa ki dan soya ta, ki dan tanana ta albasa, in kika dan tanana ta ki samu ta dan su spices din ta. To anan ne idan kina son dan naman ki, yanyanka dan naman ki kanana kanana kin saka, ko kuma dan mincemeat din ki in ma ba ki so, ko kuma ba ki bukata, ba sai kin saka ba, sai wannan dankalin da kika danna daddaka shi din nan, sai ki zo ki zuba akai, kika sa ki seasoning din sa, ki spices din sa, ki dan jujjuya shi da dankalin nan. To in kin gama sai ki zo kina sakawa a tsakiyar shi wannan kaman waina fulani da kika yi crepes. In kika saka sai ki zo kina dan nada shi kaman zaki spring rolls. Amma zaki yi shi da dan fadi da girma ne, wanda zai miki kaman square haka. In kika tattara su sai ki zo a oven tray dinki, sai ki dan shafa dan mai kadan ko dan butter, ki saka shi a oven sai ki yi miki kaman wannan 10 minutes a oven inki, ki dan gasa shi a medium heat. Amma ba ki da oven, zaki iya dan shafa butter ki a cikin frying pan, eh, sai kina dan gasawa kadan sama da kasa, sama da kasa. To kin ga dai shi ba shi da wahala, gashi da sauki, zaki amfani da shi karyawa ko sawa yara makaranta su je da shi makaranta.
To haka yake masu sauraron mu, masu iya magana suka ce laifin dadi karewa. Da fatan kun ilmantu da shirin da muka gabatar muku a yau. Duka-duka dai anan muka kawo ƙarshen shirin yau da gobe. A madadin abokan aiki da suka tallafa shirin har ya kammale zo gare ku, sai ni Ruqayyah Bashir da na gabatar da shirin, nake cewa da fatan za a sha ruwa lafiya. Ramadan Kareem. Masu sauraro, duka-duka anan muka kawo ƙarshen shirin namu na yau. A madadin Ruqayyah Bashir da dukkanin waɗanda kuka ji muryoyinsu, da ɗaukacin ma'aikatan sashin Hausa na muryar Amurka, musamman ma Julie Leathers Gresham da ta daidaita mana sauti, ni Aisha Mu'azu nake muku sallama daga nan birnin Washington DC.